sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya, sunana Sarfi Hashin Gumel tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki. Muke ka muku wannan shirin Ayuran Litinin 1 ga watan Nuwamba shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Shugabannin kasashen duniya fiye da 100 ne suka haɗu domin gudanar da taron koli a yau Litinin, yayin da aka fara aiki a taron sauyin yanayi na Majalisar Dinkin Duniya da za a kwashe makonni biyu. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a duniya ya kai miliyan 5 a cewar cibiyar binciken coronavirus ta Johns Hopkins. Prime Minister Japan Fumio Kishida, wanda ya lashe zaɓe mai ban mamaki, ya yi nuni a ranar Litinin cewa zai bi manufofin tsaro da nufin daƙile barazanar ƙasar Sin da magance sauyin yanayi da kuma hanzarta murmurewar ƙasar daga annobar COVID.
Kanan labarin kenan aka saurara. A cikin shirin za ku cewa shugaban Najeriya ya halarci taron yanayi a ƙasar Scotland.
Kusan duka matsalolin da muke da su a Najeriya a ƙasar ba suna da dangantaka da shi tabarbarewar yanayi. Allah ko maganar tsaro matakace tsakanin manoma da makiyaya.
Haka kuma za a ji cewa harantacce kungiyar IFAB a Najeriya na ci gaba da barazanar hana zaɓe a Anambra.
For them to release our leader, we give them mandate to continue to sit at home, to treat about the matter.
Yana cewa ne shugabannin kungiyar ta IFAB mun baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya wa'adin sati daya.
Daga nan za mu ji cewa gwamnatin jihar Lagos ta kafa wani kwamiti da zai bincika harkar ilimi bayan fitowar wani bidiyo da ke nuna yara cikin ruwa suna takin Najeriya. Sai kuma shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma su waru kuke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama domin fara sauraron labaran duniya.
Fiye da 100 ne suka haɗu domin gudanar da taron koli a yau Litinin, yayin da aka fara aiki a taron sauyin yanayi na Majalisar Dinkin Duniya da za a kwashe makonni biyu. Taron zai mayar da hankali kan yin alƙawarin cimma burin taƙaita fitar da hayaƙi mai gurɓata muhalli da kuma samar da kuɗaɗe domin taimakawa ƙasashe masu tasowa wajen tunkarar illolin da sauyin yanayi ke haifarwa. Ana sa ran Prime Minister Burtaniya Boris Johnson, wanda ke karɓar bakoncin taron a birnin Glasgow na ƙasar Scotland, zai jaddada buƙatar ganin an ɗauki matakan gaggawa wajen magance wannan matsalar. John Kerry, wanda shine jakadan Amurka kan sauyin yanayi, ya shaidawa manema labarai gabanin taron ƙolin ranar Litinin cewa makasudan taron sun haɗa da ƙara zaburar da duniya, sannan ƙasashe su dukufa wajen ɗaukar matakan na tsawon gwamman shekaru domin a taƙaita ɗumamar yanayi a duniya da ma'aunin Celsius 1.5 sama da matakan masana'antu. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a duniya ya kai miliyan 5 a cewar cibiyar binciken coronavirus ta Johns Hopkins. Da safiyar ranar Litinin, cibiyar ta bada rahoto wanda ya nuna cewa mutane miliyan 5,425 sun mutu a duniya daga ɓarkewar cutar ta COVID-19. Fitar da wannan sabon adadin na zuwa ne ɗan watanni bayan da aka bayyana mutuwar mutane miliyan 4 daga COVID-19 a watan Yuni. Wannan marin na faruwa har ila yau, yayin da wasu ƙasashe ke fafutukan ganin sun yi wa jama'ar su allurar rigakafin cutar, yayin da kuma wasu ƙasashe suka fara yi wa al'ummar su allurar inganta waɗanda aka yi da farko. Prime Minister Japan Fumio Kishida, wanda ya lashe zaɓe mai ban mamaki, ya yi nuni a ranar Litinin cewa zai bi manufofin tsaro da nufin daƙile barazanar ƙasar Sin da magance sauyin yanayi da kuma hanzarta murmurewar ƙasar daga annobar COVID. Jam'iyyar Liberal Democratic Party mai ra'ayin mazanjiya ta Kishida ta bijirewa hasashe tare da rikirin jayen jam'iyyar a zaben ranar Lahadi, lamarin da zai kara tabbatar da matsayinsa na shugaban jam'iyyar da bashi ƴanci a majalisar dokoki, tare da kara bashi walwalar bin tsarin murmurewar ƙasar daga cutar coronavirus, ciki har da ƙarin kasafin kuɗi da zai zama muhimmi. Wasu sun ji tsoron cewa Kishida, wanda ke kan karagar mulki na tsawon wata daya, zai iya zama wani prime minister Japan na gajeren wa'adi. Amma sakamakon zaben wanda ya sa hannayen jari suka tashi, zai ba shi damar cimma manufofinsa gabanin babban zaben majalisar dokoki da za a yi a lokacin bazara.
Ina jima kadan Amina ta sake dawa da labarai. Kafin nan shugabannin kasashen duniya fiye da 100 cikin har da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari sun hallara birnin Glasgow na kasar Scotland domin gudanar taron koli kan batutuwan da suka shafi sauyin yanayi. Ziyarar ta Buhari a birnin Glasgow na zuwa ne in kwanaki bayan da ya dawo taron saka jari da ya halarta a Saudiya. Daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk Musa ya aika mana.
Shugaban kasa da duk wannan abu da muhimmanci saboda kusan duka matsalolin da muke da su a Najeriya a kasuwa suna da dangantaka da shi kafarfarewar yanayi. Allah ko maganar tsaro a kasance fadace tsakanin manoma da makiyaya, zaizayewa da zagonce kewa da teku take yi wa kasa daga kudancin Najeriya, Sahara da take cinye gonaki da kogi da ruwa kamar irin a arewacin Najeriya, kamar abin da ake gani a tafkin Chadi wajen kashi 90 bisa ɗari na ruwan da yake kurkan rana ta kone shi saboda aka babu kamun kifi babu noma. To irin wannan matsaloli su ne duniya gaba ɗaya za a haɗu a tattauna a kai ga zai magana. Sannan daga nan in ya dan tsaya Ingila zai je Faransa. Faransa kusan abu guda uku zai. Na farko dai akwai taro akan kawo zaman lafiya a duniya. Shekara-shekara dama shugaban Faransa yana kira wannan taro a Nahisa kuma shugaban Buhari yakan haɗarta. Banda haka sai suka makala ziyarar aiki da ita kanta Faransa da wanda suke gayyata shugaban Muhammadu Buhari ya yi da shi da manyan jami'an gwamnatin sa zauna ta ce. Sannan akwai wani gagarumin taro da ake so za a yi wanda ita kuma gwamnatin Najeriya ita ce ne ba a yi shi tsakanin manya-manyan 'yan kasuwa, manya-manyan masu zuba jari, kamfanoni da jami'an hulɗa diflomasiya hatta ma 'yan jarida wanda za a kawo su a tattauna a kan shin Najeriya ina aka kwana. Maganar matsalar tsaro, maganar zuba jari da harkar kasuwanci ina aka sa gaba. To waɗannan muhimman abubuwa su ne shugaban Muhammadu Buhari zai yi a ƙasar waje.
To Malam Garba, maganar yanayi wanda shi na gaba-gaba akan abin da za a fara tattauna a kansa, ina ganin an sha irin wannan taruka shin kawo yanzu wace moriya Najeriya ta samu dangane da halartar irin wannan taruka da kuma matsalolin yanayin da ke kafa a cikin kasarta.
To ai na farko dai in ce maka wannan abu ai ba a gama ba tukunna. Yi ake yarjejeniya tattaunawa ake. Matakin farko shi ne kowace ƙasa ma ta ajiye akan teburi da take ganin za ta yi ita kanta na gudunmuwa na maganin tabarbarewar yanayi. Kuma gwamnatin Najeriya ta ce za ta iya yanke irin barnar da ake na yanayi a Najeriya da kashi 20 ba tare da taimakon kowa ba. Sannan su kansu ƙasashen masu arziki wanda duk su suka jawo wannan bala'i na tabarbarewar lamari idan suka ba da gudunmuwa kamar yadda suka yi alkawari, Najeriya za ta kai kashi 47 bisa ɗari na maganin wannan wata barbarewar nan da shekarar 2030. Kyawar manufa da Najeriya take da shi da ƙasashe da yawa shine nan gaba amma ce an daina lalata yanayi wato wajen ta saboda ta hanyar fitar da iskar gas waɗanda take kima ozone layer wanda shine kamar kariya tsakanin rana Allah ya ajiye a can nesa da mu nan da muke kasa.
Maganar tafkin caji, shi wannan tafkin cajin akwai wani abu da wannan taron zai yi domin a farfado da shi ganin irin muhimmancin da yake ga yankin Arewa maso yamma ta Afirka?
Nema muke yi ga kasashen duniya mu ba mu da irin dubu kuɗin da ake bukata don a sake kwararo ruwa daga wasu kogi da suke tsakiyar Afirka. Kwararo ruwan su tafkin caji amma su ka ga za su yi zafi aka shawo kansu za su zuba kudin da za a yi kuma abin nan ba wai sadaka ko kyauta ba, a'a magana ce ta zuba jari tunda su kansu suna iya amfana mu mu amfana da wannan lamarin.
A gaida da Umar Faruk Musa har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ganin birnin Washington DC. Yanzu dai ga Amina ɗauke da ƙarin labarai.
Tsohon jakadan Amurka kuma tsohon gwamnar jihar New Mexico Bill Richardson ya kama hanyar zuwa ƙasar Myanmar a wata ziyara ta gashin kansa domin gudanar da ayyukan jinƙai musamman kan abin da ya shafi ba da tallafi kan annobar COVID-19 a cewar mai magana da yawunsa. Kasan Myanmar ta fada cikin tashe-tashen hankula tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnati a watan Fabrairu, amma kuma an kuma yi ta zanga-zangar da ta sa aka yi ta cin zarafi tare da tsare masu zanga-zangar. Amurka ta janye yarjejeniyar kasuwanci da kasar, tana mai cewa har sai an maido da gwamnatin demokradiyya a kasar wacce ke kudu maso gabashin Asiya. Richardson ya ce yana da dadaddan tarihin tallafawa al'ummar kasar ta Myanmar, sai dai bai ambato batun juyin mulki da aka yi ba, sannan bai fada da waɗanda zai gana ba idan ya je kasar. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yana sane da wannan ziyara a cewar mai magana da yawun Richardson Madeleine Mahoney. An gano wani dadaddan kwale-kwalen katako da al'ummar daular Maya suka yi amfani da shi a kudancin Mexico, wanda aka yi kiyasin ya haura sama da shekaru 1,000. Hukumomin kasar ne suka bayyana haka a ƙarshen makon da ya gabata, yayin da ake gudanar da wani aikin tono kayayyakin tarihi wanda ake yi haɗe da aikin shimfiɗa hanyar dogo don masu yawon bude ido. An dai samu wannan kwale-kwalen cikin yanayi mai kyau ƙarƙashin wani kogi da ake kira Cenote, ɗaya daga cikin ɗimbin ire-iren wannan ruwa da suka mamaye yankin Yucatán da ke Mexico a kusa da tsaffin gine-ginen Chichen Itza, wato wani babban tsohon birnin al'ummar Maya da ke ɗauke da tsaunukan dala. Tsawon wannan kwale-kwalen yana ɗan da tsawon mita 1.6, sannan yana da faɗin santimita 80. Ana kuma ganin an yi amfani da shi ne wajen dakon ruwa ko kuma kai kayayyakin ibada, kamar yadda wata sanarwa da cibiyar kula da kayayyakin garin Mexico ta bayyana. Cibiyar ta kwatanta gano wannan kwale-kwalen a matsayin na farko da aka samu cikin yanayi mai kyau daga zamanin daular ta Maya. Hukumomin kasar ta Mexico sun ce kwararru daga Jami'ar Sorbonne da ke birnin Paris za su taimaka wajen yin binciken gano iya adadin shekarun kwale-kwalen.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To yayin da ake shirye-shiryen gudanar da zaben gwamnati a jihar Anambra na Najeriya, ana ci gaba da zaman zulumi yayin da kungiyar IPOB take ƙara jaddada matsayinta nuna adawa da zaben, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Lamid Abubakar Sokko ta aika mana daga birnin Port Harcourt.
Kungiyar nan ta IPOB da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra a baya-bayan nan ta yi shaidar cewa ta baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya wa'adin mako ɗaya a saki jagoran kungiyar Mr. Nnamdi Kanu. Haka kuma kungiyar ta ba da sharaɗin cewa idan ba a saki Mr. Kanu ba, ta ce hakan na nufin ba za a gudanar da zaɓen gwamna ba a jihar Anambra ranar 6 ga watan Nuwamba. Mr. Chinanzo Nwachukwu ɗan kungiyar IPOB ne.
For them to release our leader, we gave them mandate to continue to sit at home to treat about the matter.
Yana cewa ne shugabannin kungiyar ta IPOB mun baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya wa'adin sati daya da saki jagoran kungiyar ba tare da duk wani sharadi ba, idan ba haka ba kuma za mu kassara harkokin yau da kullum a yankin na kudu maso gabashin kasar daga ranar 5 ga watan Nuwamba zuwa 10 ga wata. Haka kuma ba za mu bari a gudanar da zaben gwamna ba ke tafe a jihar Anambra ranar 6 ga watan Nuwamba. Saban dai na gwamnatin jihar ta Anambra da za a gudanar ranar Asabar, hukumar zabe da hukumomin tsaro sun ce sun shirya. To koyaya al'ummar jihar ta Anambra da za su kada kuri'a suka ji da wannan barazana ta kungiyar ta IPOB. Wannan yana cewa ne a gaskiya wannan umurni na kungiyar ta IPOB muna cike da fargaba, kuma dokar ta hana fita. Gaskiya bana goyon bayan ta domin ya kawo matsala wajen gudanar da harkokin mu na yau da kullum. Bai ne dai yana nuna cewa rayuka da dama sun salwanta, kama daga na soji, dan sanda, civil defense, sakamakon hare-hare a kudu maso gabashin kasar wanda ake zargin kungiyar ta IPOB da aikatawa. Al'ummomin arewacin Najeriya da ke a jihar ta Anambra na nuna shakku game da hali da aka shiga. Wani jagoran kungiyar Meti Allah Gidado Siddiku
har yanzu ba wanda yake zuwa waje. To ina ganin dai gaskiya ko da ranan zaben mutanen da za su fito za su yi kadan, saboda akwai da wanda suke da ra'ayin zaben, amma gaskiya yawancin mutanen za su tsoron fitowa zabe don baka san wanda yake fada da kai ba.
Rundunar ƴan sandan Najeriya reshen jihar Anambra ta ce a tsaye take domin kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar ta Anambra DSP Ken Atoki yace,
I don't have such information. We are all in the office with the head of the other security agency. In continuation of what we have been doing, people can be assured of their safety during and after election.
Yana cewa ne rundunar ƴan sandan Najeriya reshen jihar Anambra ba ta da wani labari da ke barazana akan zaben jihar ta Anambra. To amma dai dukkanin rundunonin tsaro a jiya mun kasance a office domin gudanar da wani taro na tabbatar da tsaro a jihar ta Anambra, kuma babu wata barazana daga wata kungiya da za ta hana a gudanar da zabe. Za mu gudanar da zabe cikin kwararan matakan tsaro a jihar ta Anambra. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido Abubakar, bayan wani hoton bidiyo da ya karaɗe duniya da ke nuna wasu ɗalibai 'yan shekaru 5 zuwa 10 ke rera taken Najeriya tsamu-tsamu a cikin ruwa, yanzu dai gwamnatin jihar Lagos ta kafa wani kwamitin ma'aikatar ilimi da zai gudanar da bincike domin ɗaukar mataki. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
A wani martani da kwamishinan ilimi a jihar Lagos Mrs. Folashade Adefisayo ta raba manema labarai a birnin Lagos ta bayyana bidiyon wannan makaranta da aka nuna ɗalibanta na cikin ruwa suna kuma rera taken Najeriya, da cewa hoto ne na wani makaranta da aka ɗauka tun ba yau ba wanda kuma yake neman gyara. Gwamnati dai kamar yadda kwamishinan ilimin ta yi bayani ta ɗauki mataki na tura jami'anta su gudanar da bincike akan wannan makaranta domin sanin halin da yake ciki. Bayanin da kwamishinan ilimi a jihar ta Lagos ta fitar da yana cewa wayanda suka dauki hoton bidiyon sun dauke shi ne da nufin neman gudunmuwa zai taimaka wajen gina azuzuwan wannan makaranta wanda ke anguwan Makoko a nan birnin Lagos. Anguwa kuma da aka sani tun ba yau ba, anguwa ne na marasa galihu wanda ke kan ruwa. Akasarin masu zama a wannan anguwa dai masunta ne da kuma harkar katako. To kuwa mazauna birnin Lagos suka ji ko gani game da wannan bidiyo na 'yan makarantar 'yan kasa da shekaru 5 zuwa 9 suna rera taken Najeriya a cikin ruwa tsundu? Ga dai abinda wasu da nazarta da su suke sheda mini.
Ita wannan makoko da kake ganin da makarantar nan take wani wuri ne inda ruwa yake kan zo da kansa ma, sai ana zaman lafiya ko ruwan ya zo. Sannan kuma idan kai la'akari gaba da wurin ma irin masu sai da kifin nan ne igun-igun, su a rayuwarsu ma kan ruwa suke rayuwa. Amma ba daidai bane a ce sun yi makaranta a wurin haka. Ya kamata hukumar ilimi ta yi wani abu a kai.
A ra'ayina game da abin da ya faru a hoton wayannan yaran a social media, gaskiya ba abu ne mai kyau ba. Abu ne na bata sunan gwamnatin jihar Lagos, kuma kamata ya yi a doke mataki akan me makarantar.
A duk shekara da gwamnatin tarayya da kuma na jihohi suna ware maƙudan miliyoyin naira da nufin inganta ilimin primary da na secondary kai har ma dai da na jami'a a ƙasar. To sai dai kuma irin wannan hotuna da ke fitowa na ɗalibai walau dai cikin ruwa suna ɗaukan karatu ko kuma suna zaune a gindin bishiyoyi musamman a arewacin Najeriya, alamu ne da ke nuna cewa kudaden da ake warewa bangaren ilimi a Najeriya wasu na karkatar da shi ne domin amfanin kansu. Har dai lokacin hada wannan rahoto ba su samu adireshin wannan makaranta ba ko kuma sunansa. Haka ita kanta gwamnatin jihar Lagos ta kasa fito da sunan wannan makaranta da bidiyonsa ya karaɗe sassa na ciki da wajen Lagos, lamarin da kuma yake ci gaba da haifar da kace na ce. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a shirinmu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafin mu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare tam
jama'a masu sauraron assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar ta yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan gundumar Colombia Allah ya sa haka Allahumma amin masu sauraro insha Allah a wannan makon zamu daura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata idan har ba ku manta ba muna bibiyar halin da ake ciki a jahohin arewacin Najeriya inda ake kara jefa iyaye dalibai har ma da malamai cikin halin dardar a fannin ilimi sanadiyar ayyukan yan ta'adda
matsal da ake fuskanta ta bangaren tsaro a harkar ilimi na iya kawo tasgaro ga harkar ilimi a jihar sa ta Kaduna
ai ruwan da yake da shine ruwa mu tunda an sace mana dalibai a makarantar Afaka kuma muna da labarin duk mun samu dake faruwa a birnin Gwari da wadansu makarantun mu dake cikin dake Kajuru dake Kagarko mu mun san abin da muke ciki kuma duk dan da aka sace ko idan aka sace kwaya daya a jihar Kaduna muna cikin wato jimami muna cikin tashin hankali tare da iyayen su mu auren mu ko kwaye ne ya isa mu dauki dukkan matakan da muka dauka ran mutum dai auren mu yana da muhimmanci auren mu ba za mu yi wasa da shi ba sanin cewa durin da aka ce an dauki yaro daya to makaranta gaba daya har ka karatu ya lalace a makarantar malamai ba su samu kwanciyar hankali ba dalibai ba su samu kwanciyar hankali ba saboda haka nan kuma karatu ba zai gudana ba na yadda kwarai da gaske cewa dama mu arewacin Najeriya mu ne yan arako ma baya waɗanda kodi za a same mu a sahun baya ne a cikin harkar ilimi kuma wannan halin da aka shiga ba shakka ya kawo tasgaro ga ilimin dalibai musamman yaya mata don waɗansu daliban tun da ma aka yi kururuwar matsalar cutar COVID-19 waɗansu sun suka makaranta su ma ba su dawo ba har yanzu to bare kuma da aka ce an samu matsalar tsaro ko da sanda muke tsara dalibai a tsangayi daban-daban domin su zo su yi jarabawa akwai mutanen da suka ce yayan su ba za su je bariki don su yi jarabawa ba in ba za a iya kawo tsaro a cikin ɗaruruwan su ba za su zo ba wannan kin ga wani abu ne na ci baya a yan waɗanda ba su dawo ba muna fatan a yi amfani da shugabannin al'umma malaman addini sarakai hakimai don a yi magana da iyayen su da makaranta don idan ba haka ba alƙalamin da ake bamu bayani cewa muna da ɗalibai ko kuma yara matasa wanda ya kamata a ce suna makaranta sama da 360 su zama a titi wanda ba sa zuwa makaranta to idan wani ka kalli wannan yanayi na rashin tsaro sai ga cewa to alƙalamin tashi za su yi tsaro sama maimakon su ragu amma muna yin duk abin da yake yiwuwa gare mu wajen rage wannan alƙalamin da jan hankalin ɗalibai da jan hankalin iyaye su mai da hankali kan ilimin kuma su koma karatun ko dai a makaranta din ko kuma a cikin gidajensu tare da taimakon na'urori da kuma harkar karatu hanyar yanar gizo.
Shi ma takwarar nasa na jihar Katsina ya bayyana nasa fargaba tare da nuni da cewa suna ɗaukan matakai na tsaro.
A fadin jihar Katsina baki ɗaya tun lokacin da wannan maganar tsaro a December 2020 ta farma jihar Katsina inda aka saci yan makaranta kamar 343 a kankara. Allah ya taimaka wajen nan aka kubutar da su. Gwamnatin jihar Katsina ta ɗauki matakai ingantattu domin iyayen yara su tabbatar cewa gwamnati ta ɗauki matakai domin a rage tsoratar da yara zuwa makaranta. Misali, kowace makaranta ta kwana wadda ita ce aka yi jin tsoron za a tadda yara killace. An kai jami'an tsaro wadatattu waɗanda za su kai ɗauki ko kuma za su hana wani ya shiga cikin makaranta ya yi barazana ya yi tsaro. Iyayen yara tare da hakimai da manyan garuruwanmu sun ɗauki matakai na kara waɗannan makarantu ɗan vigilanti domin a inganta tsaro. Banda wannan an ɗauki matakai na inganta wurin kwanan yara da kuma bangayen da suka cire makarantun kwanai. An kara masu tsawo, an sa masu waya a sama, an sa security light na ƙarshen rana. Cikin makarantun an yi kamar kwasumiyoyi waɗanda jami'an tsaron nan da sauran 'yan sintiri za su iya duba su gano abin da zai iya kama makaranta a farmaki. Ban abin da aka ɗauka wanda muka ga ya fi duka shi ne ana yin addu'o'i na musamman ɓangare na tsaro ɓangare ne mai ma'anoni da yawa. In ka ce siyasa ba ka rasa dalili, in ka ce lalacewa al'umma ba ka rasa dalilin da za ka faɗa, in ka ce magana ce ta neman kuɗi da bala'in nan ba ka rasa abin da za ka faɗa domin dalili mutane da yawa iri-iri an same su cikin wannan sabgai an samu bata gari an samu matasa ƴan kwaya an samu barayi an samu ƴan siyasa ciki an samu ma'aikatan gwamnati ciki a wurare an samu masu addini ciki a wurare an samu magabata ciki to kowane bangare ka dauko na tsaron nan na Najeriya yana da dan abin da zaka iya fadi saboda an samu irin wannan abun a cikin waɗannan barayi ko kuma waɗannan kidnappers ko kuma waɗannan banditi so duk bayan da zaka iya fada ko kuma zaka iya danganta wannan matsalolin da ke faruwa tunda an samu AV to kara iya bada misali cewa da kwai irin wannan a cikin wannan matsalar ta tsaro da ta'addadi bangaren arewa to haka kuma ba ka rasa ƴan siyasa ciki
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu na wannan makon sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin godiya ta musamman ga ilahirin abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wanda ta bada umarni Julie Lazarus Gratiam Nini naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia bis salam
san hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa
A gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ke aika mana ta email.
Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce ta ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Muna fatan wannan taron akan sauyin yanayi na duniya da ke gudana a birnin Glasgow na ƙasar Scotland ba taron shan shayi bane domin an jima ana ruwa ƙasa tana shanyewa. Muna fatan a wannan lokaci manyan kasashen duniya za su yi amfani da abin da aka tattauna a taron. Sako daga Aminu Adamu Malamadori da Rabi'u Dakon Danari da Umar Baban Yaya sabon gida a jihar Jigawa. Daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba mai cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Gargaɗi da jan kunne da shugaba Buhari yayi ga masu yi masa kamfen ɗan tazarci. Hakan yayi daidai. Domin a gaskiya mutane na son yi wa shugaba Buhari ingiza mai kantu ruwa ne. Daga ƙarshe, ɗan kunne ya je gangar da tsira. Sako daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Shi kuma Sani mai langilange ya wuri cewa yayi. Nana ta rashin son yin tazarce da shugaba Buhari ke yi. Ya nuna cewa lallai shi mutum ne da baya sha'awar yin tazarce a rayuwarsa. Da fatan sauran shugabannin Afirka za su yi koyi da shi. Daga nan kuma sai wasiƙa ta ƙarshe mai cewa Salam VOA Hausa. To al'ummar ƙasar Sudan muna addu'ar Allah ya kawo muku ƙarshen matsalar zubda jinin da ake yi ba gaira babu dalili. Kuma Allah ya kawo muku zaman lafiya mai dorewa a Sudan da ma ƙasashen duniya baki ɗaya. Amin summa amin. Sako daga Zainab Ibrahim Musa Wada tare da Fatima Musa Wada da Aisha Musa Wada barikin Lada a jihar Plateau a Najeriya.
Madalla donon ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Shugabannin kasashen duniya fiye da 100 ne suka haɗu domin gudanar da taron koli a yau Litinin yayin da aka fara aiki a taron sauyin yanayi na Majalisar Dinkin Duniya da za a kwashi makonni biyu. Taron zai mayar da hankali kan yin alƙawarin cimma burin takaita fitar da hayaki mai gurɓata muhalli da kuma samar da kuɗaɗe domin taimakawa kasashe masu tasowa wajen tunkarar illolin da sauyin yanayi ke haifarwa. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a duniya ya kai miliyan 5 a cewar cibiyar binciken coronavirus ta Johns Hopkins. Da safiyar ranar Litinin, cibiyar ta bada rahoto wanda ya nuna cewa mutane miliyan 5,425 sun mutu a duniya daga ɓarkewar cutar ta COVID-19. Fitar da wannan sabon adadin na zuwa ne ɗan watanni bayan da aka bayyana mutuwar mutane miliyan 4 daga COVID-19 a watan Yuni. Prime Minister Japan Fumio Kishida, wanda ya lashe zabe mai ban mamaki, yayi nuni a ranar Litinin cewa zai bi manufofin tsaro da na fandakile barazanar kasar Sin.
Masu raro a nan mai karkashin shirin namu na yanzu, sai kuma a shirinmu na daren misalin karfe 9:30 za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za a yi zai shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata a adireshin mu na voahouse.com kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Amina Bahara Aunar ta yana gabatar da shirin da kuma Julian Lansdorshan uwar ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashungumen da na shirya na kuma gabatar da garin Washington DC ke cewa ku dace cikin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.